réponse à ta mère qui t'aime si dans ce monde a tu... The Voice of America,
direct from Washington. Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 10 ga watan Afrilu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya ce kasar sa na buƙatar tabbacin samun tsaro daga Russia tamkar yankin kasar ta. Yan majalisar dokokin kasar Girka na shirin kada ƙuri'ar kafa dokar gaggawa da za ta haramta wa jam'iyyu masu tsauraran ra'ayin Nazi shiga takarar zaben kasar. China ta nuna tsananin rashin amincewarta da ziyarar da ministan lamuran cikin gida na India ya kai a Arunachal Pradesh, tana mai bayyana shi a zaman saba dokar yancin Beijing.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bankin bada lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ya shirya wani taro da ya tattaro kungiyoyi da jami'an gwamnatoci daga kasashe da yawa. Muryar Amurka ta yi hira da Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar CISLAC, akan dalilin wannan taro.
Mun zo wannan taro don mai nuna wa jami'an IMF, World Bank, wato bankin duniya da ke bada lamani kan yanda wasu shugabannin Afirka suke karɓo kuɗaɗe da sunan za a yi wa mutanen Afirka aikace-aikace amma kuma aikace-aikace da ba a gani a ƙasa.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan ta'adda sun kaiwa wani ayarin motocin jami'an tsaro hari a yankin Alet da ke arewacin jamhuriyar Nijar, inda suka hallaka 5 daga cikin jami'an. Sannan za ku ji cewa 'yan adawa a majalisar dokokin jamhuriyar ta Nijar sun bayyana damuwa dangane da yadda bangaren rinjaye ke kawo cikas ga tsarin sulhun da ke tsakanin bangarorin siyasar kasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a yau Litinin cewa kasar sa na buƙatar tabbacin samun tsaro daga Russia, kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta Belta ta bayyana. Kalaman na Lukashenko na zuwa ne a yayin da ya karɓi baƙuncin ministan tsaron Russia Sergei Shoigu. Belta ta ruwaito cewa Lukashenko ya ambato tattaunawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a makon jiya, tana mai cewa shugabannin biyu sun tattauna kan buƙatar Russia ta tsare Belarus tamkar yankin kasar ta idan aka sami wasu hare-hare a kan Belarus. Putin ya janyo kakkausan suka a watan da ya gabata, sa'ad da ya bada sanarwar cewa Russia za ta girke manyan makaman nukiliya a Belarus. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Ukraine ta bada rahoton cewa makamai da rokoki da kuma artillery da Russia ta harba sun daki larduna biyu na Ukraine, Kharkiv da ke arewa maso gabas da Zaporizhia a kudu maso gabas. Alexander Prokudin, gwamnan yankin Kherson, ya ce jiragen yakin Russia sun kai farmaki kan al'ummomi biyu da yammacin jiya Lahadi, amma ya ce babu rahoton rasa rayuka kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. Gwamnan Kharkiv Oleh Sinyabov ya ce lugudan wutar da Russia ta yi a garin Kupiansk da ada yake a ƙarƙashin ikon dakarun Russia kafin Ukraine ta sake kwato shi a watan Satumban da ya gabata ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a jiya Lahadi. Daga bisani, Sinyabov ya faɗa a shafin Telegram cewa an ci gaba da kai hari a kan birnin, inda dakarun Russia suke auna unguwannin zaman jama'a da rokoki, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito. Gwamman Yahudawa masu ibada suka sami rakiyar 'yan sandan Isra'ila da safiyar yau Litinin, yayin da suka ziyarci masallaci mai alfarma na Al-Aqsa da Yahudawa da Musulmai suke girmamawa. Masu ziyarar sun yi tattaki a zagayen masallacin, suka kuma ɗauki hotuna. Wasu kuma sun yi addu'o'i a wajen ƙofar shiga harabar masallacin. ziyarar Yahudawa da masu ibada ta karu a cikin shekaru. Kuma Palestinawa da dama na kallon lamarin tare da zargi da fargabar cewa Isra'ila na shirin wata rana ta kwace masallacin Naqus ko ta killace shi. Jami'an Isra'ila sun ce ba su da niyyar sauya da daddan tsarin da aka yi da ya baiwa Yahudawa damar ziyara, amma ba za su wato ba za su shiga masallacin da aka kebe wa musulmai ba.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. A yau Litinin ne aka fara wani taro da bankin bada lamuni na duniya na IMF ya shirya a nan birnin Washington DC. Taron dai ya tattaro kungiyoyi da jami'an gwamnati daga kasashe don tattauna akan batutuwan tattalin arziki da suka hada da basussukan da kasashe ke karba. Na yi hira da Awwal Musa Rafsanjani na kungiyar CISLAC don jin karin bayani dangane da taron.
To mu a matsayinmu na kungiyoyin sa ido ga yanda ake tafi da hada-hadar kudade da kuma yanda ake tafi da tsare-tsare a Najeriya da kuma Afirka musamman, mun zo don mu tabbatar da kan cewa kasashen mu ba su zo sun karbi basuka da ba wanda yake ganin abin da ake yi da su a ƙasa ba. Ana tara wa kasashe basuna, ana ciwo basuna da abin da yake ya wuce hankali, amma mutane a Afirka ba sa ganin amfanin waɗannan basussuka da ake karbowa. Ana karbowa ana cinye waɗannan kuɗaɗe ba tare da an yi wani aikace-aikace yin kirki ba. So saboda haka mun zo wannan taro don mai nuna wa jami'an IMF, World Bank, wato Bankin Duniya da ke bada lamuni kan yanda wasu shugabannin a Afirka suke karɓo kuɗaɗe da sunan za a yi wa mutanen Afirka aikace-aikace, amma kuma aikace-aikace da ba a gani a ƙasa. Saboda haka sai muka fara yin tattaunawa da su tun kamar shekara biyu da ya wuce lokacin da aka bada kuɗin corona, wanda muka nuna kan cewa kuɗaɗen nan da aka karɓa na corona gaskiya ba a yi amfani da su yanda yake ya dace a yi ba. Wasu ma kuɗaɗen tattara su aka yi kawai aka cincinye. Saboda haka ba zai taɓa yiwuwa a ci gaba da karɓo basi da sunan mutanen Afirka ba, musamman ma Najeriya, kuma sannan ba wani amfano ake ganinsa da waɗannan basunan ba. Abu na biyu shi ne wannan lokaci ya zo daidai lokaci da wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari za ta wuce, wata sabuwar gwamnati za a rantsar da ita a wata mai zuwa. Saboda haka shi ma akwai tsare-tsaren da muke ba da shawara ga wannan gwamnati da za ta zo kan da kawo gyara na wajen ɓangaren hada-hadan kuɗaɗe da wajen ɓangaren gyara tattalin arzikin ƙasa. Tunda yanzu tattalin arzikin Najeriya ya yi baya duk da irin arzikin da Allah ya yi wa Najeriya, amma wasu saboda cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi da kuma gadara da iko, an jefa da 'yan Najeriya cikin yanayin damuwa da rashin jin daɗi. Saboda haka mun zo shi ma za mu ba da shawarar kan yadda muke ganin cewa za a rage yunwa da talauci da rashin aikin yi da kuma yadda ake karɓo waɗannan kuɗaɗe da ba a amfani da su don talakawa su mora.
Na'am, gwamnatoci a ƙasashen duniya suna karɓar bashi ba ma Najeriya kaɗai ba don yin wasu muhimman ayyuka a ƙasar. To idan wannan buƙatar da kuke son ku gabatar a gaban IMF, idan har hukumar ta saurare ku, in ce bankin ya saurare ku, kana ganin hakan ba zai shafi ayyukan ci gaban ƙasa ba?
Ai ba cewa muka yi kar a karɓi basuna ba, ba cewa muka yi kar a ba Najeriya ko kuma Afirka bashi ba, amma cewa muke cewa duka bashin da za a karɓa a tabbatar da kan cewa bashi ne wanda za a yi ƙasa da mutanen ƙasa aikace-aikacen kirki, ba wai kawai a zo a karɓi kuɗaɗen nan a cinye ba. Karamin misali, bashin da aka karɓa na corona, ai cinye kuɗaɗen yawanci aka yi, aikace-aikacen da aka ce za a yi ba a yi ba. Kuma mun gani sto-sto wasu 'yan siyasa ma suka aje kayan masarufi suka ce za su yi amfani da shi don yin murnar birthday ɗinsu, wato ranar da aka haife su, ko kuma su ce za su yi amfani da shi a constituency ɗinsu. To amma a ƙarshe ba abin da aka yi, gashi nan har wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ba ta ICPC da EFCC duk sun kakkama mutane da dama wanda suka yi irin wannan badagalar. Saboda haka mu ba cewa muka yi kar a ba Najeriya bashi ba, amma bashin da za a ba dole ne i zamanto bashi ne wanda za a yi wa mutane da kuma kasa amfano alheri. Sa'annan kuma dole ne kungiyoyi da na yan jaridu da kungiyoyi masu sa ido akan yadda ake yaki da cinanci da rashawa a ba su damar su ga ya ake kashe waɗannan kuɗaɗen, saboda idan babu wannan sa idan da kuma neman a yi bayani akan yadda ake karkashe kuɗaɗen nan, za a ci gaba da badakalar da ake. To shi ne mu koyi burinmu, ba wai mun ce kar a bawa kasashen Afirka bashi ba ne, mun san cewa bashi dole ne a yi a karɓi bashi, amma amfani da bashin dole ne a yi shi kamar yadda dokar ƙasa ta zayyana. A Najeriya muna da doka da ta ba da tsarin yadda za a karɓi bashi da kuma yadda za a yi amfani da bashin. To amma karye wannan dokokin ake yi, kullum a cikin karɓo bashi ake yi, kuma 'yan Najeriya ba sa gani a ƙasa.
Awal Musa Rafsanjani kenan na kungiyar CSLAG. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To ƴan majalisar dokokin kasar Girka na shirin kada ƙuri'a kan kafa dokar gaggawa da gwamnati ta gabatar a birnin Athens da za ta haramta wa jam'iyyun masu tsatsauran ra'ayin Nazi shiga takara a zaben kasar da za a gudanar a watan Mayu mai zuwa. Matakin na zuwa ne bayan wani rikakken dan ra'ayin Nazi da aka daure ya kafa wata jam'iyyar siyasa tun daga gidan yari wadda kuma ke samun goyon bayan jama'a gabanin zaben. Ministan shari'a na kasar Girka Mokis Bodiris ya miƙa ƙudurin dokar ga majalisar dokokin kasar, inda ya gabatar da shi a matsayin wanda ba a taɓa ganin irinsa ba, kuma wani ɓangare na yunkurin gwamnati na kare demokuraɗiyya, inda demokuraɗiyya ta yanke cibi. China ta nuna tsananin rashin amincewarta kan ziyarar da ministan lamuran cikin gida na India ya kai a Arun Shal Patel, tana mai bayyana zuwansa a yankin da cewa ya saba yancin yankin Beijing, kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje bayyana wa manema labarai a yau Litinin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wasu 'yan ta'adda sun kaiwa wani ayarin motocin jami'an tsaro a yankin Alit da ke arewacin jamhuriyar Nijar, inda suka hallaka 5 daga cikin jami'an tare da jakkata wasu 5, yayin da wasu 2 kuma ba a san inda suke ba. Maharan sun bude wuta akan motocin jami'an ne a lokacin da suke raka wata mota mai dauke da zinari, inda suka yi awan gaba da zinarin da kuma makamai. Tuni dai wannan lamarin ya tayar da hankalin kungiyoyin farar hula a Nijar da suka buƙaci gwamnati ta sake salon yaƙi da 'yan ta'adda. Ga rahoton da Ahmed Muhammad ya aiko mana.
Jami'an tsaron Nijar 5 ne suka rasu, 5 suka jikkata, 2 suka ɓace, biyo bayan harin ta'addancin da aka kaiwa ayarin motocin jami'an tsaron a yankin Alit da ke arewacin Nijar a cewar hukumomi a yankin. A cewar wasu bayanai, tun farko an yi wa dakarun kwantan ɓauna ne, kana daga baya 'yan bindigar suka auka wa jami'an tsaron ɗauke da manyan bindigogi, lamarin da ya salwantar da rayukan jami'an tsaron tare da awon gaba da makamai da kiloluwan zinare da jami'an tsaron ke rakiya. Lamarin da ya faru ne a jiya Lahadi, kuma tuni lamarin ya tayar da hankalin jama'a a yankin na Arlit. Kulbali Salisu, ɗan ƙungiyar farar hula ne a Arlit.
Wannan al'amari ne wanda bai da daɗi ko kaɗan. Saboda yanda muke ga gwamnatin Nijar yana ta ba da ƙoƙari, yana zuba makamai, yana ba da duk abin da ya kamata don a samu wannan daƙile wannan tashin hankalin, muna ganin kamar da sauran zumo ka ba. Lalle damuwarmu shi ne yau in ana irin wannan tashin hankalin a yau, yanda muka ga jama'a sun fito, sai ce muka rabin garin Arlit gaba ɗayan shi ya fito ya tafi wurin jana'iza tare da manyan hafsoshin sojawa na ƙasar ne. Sojan ƙarfe 10:30 aka kammala jana'izar su wannan soja jami'an guda 5 wanda ƙarfe
su ma a nasu ɓangare. Al'umma a Nijar na ganin lokaci ya yi da za su sanya hannu a yakin da Nijar take yi da 'yan ta da ƙayar baya.
Ya kamata irin shi a gama ƙarhi da ƙarhi, in akwai labarun da za su taimaka ma iko, saboda a ga haske na tahiyya wanga abubuwa da ikon Allah mu bada shi.
Ana son ƙarin tsaro, mutane sai su yi ƙoƙari su rika bada goyon baya bisa kan denunciation, kamar in an ga wani abu wanda ana shakkun shi ko wani wanda ana shakkun shi ba yarda da shi ba, kenan yana da kyawo a yi denunciation.
Duk wanda a cikin aga da siyasan da akwai insecurity, amma
sau 'yan gari su kama musu malumai ma su yi nasu kokari a sa musu addu'a don su samu su yi aikin nasu yadda ya kamata.
Tuni dai aka yi jana'izar jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a yayin harin karkashin jagorancin shugaban da'irar yankin Arlit da magajin garin Arlit da kuma manyan jami'an tsaro da kuma al'ummar yankin na Arlit. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To har yanzu dai muna nan a Jamhuriyar ta Nijar. 'Yan adawa a Majalisar Dokokin Kasar sun bayyana damuwa dangane da yadda bangaren rinjaye ke haddasa cikas ga tsarin sulhun da ke tsakanin bangarorin siyasar kasar. Lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a ƙarshen mako, inda masu rinjaye suka yi watsi da takarar da wani ɗan hamayya a yayin zaman sabanta kwamitin shugabancin majalisar. Wakilin muryar Amurka Salamu Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai.
Kundin tsarin mulkin Nijar ne ya wajabta sabunta kwamitin jagorancin majalisar mai mambobi 15 a kowace shekara, banda kakakinta da ke da wa'adin shekaru 5. Sabili kenan wakilan al'ummar ta Nijar suka gudanar da zaɓe domin mutunta wannan tsari, yayin da ake gab da shiga shekara ta 3 da soma aikin majalisar. Honorable Kallamu Tari dan majalisa ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Nijar.
Shugaban majalisa shike da wa'adi na shekara 5, sauran mamba na buru shekara guda-guda ne, sai kwamishina su ma shekara guda-guda ne gare su. Jiya an ka cika shekara da ya kamata wa'adi na canza na duka mamba din biro.
To sai dai sakamakon ƙuri'ar ya yi nuni da cewa dukkan 'yan takara 13 daga cikin 14 da suka shiga wannan zaɓe sun samu yardar majalisar, yayin da aka yi watsi da takarar wani ɗan adawa Umar Hamidu Cana, kamar yadda kakakin majalisar Sani Umaru ya sanar.
Voix pour 64, voix contre 95.
Ya ce ƙuri'u 64 ne suka yi na'am, yayin da ƙuri'u 95 suka juye baya, sai ƙuri'u 3 da suka ƙi yin zaɓe. Kasancewar ana lashe zaɓe ta hanyar ƙuri'u mafi rinjaye, muna sanar da ku cewa Umar Hamidu Cana mai ƙuri'u 64 bai kai gaci ba, saboda haka an yi watsi da takararsa.
Ayant obtenu 64 voix et déclaré non élu au poste de 6e vice-président de l'Assemblée nationale.
Da yake mai da martani akan matakin kin yarda da shigarsa kwamitin gudanarwar majalisar, Umar Hamidu Cana ya alakanta abin da aƙidar siyasar da ya zaba.
Le PNDS Taraya a décidé de recaler ma candidature. Ça dit simplement que c'est eux qui décident maintenant.
Yace jam'iyyar PNDS Taraya ta dauki matakin watsi da takarata, wato suna nufin suke da hurumin raba mukamai a kwamitin majalisa, suke da zaɓi akan wa ya kamata ya takara. Ba komai ne dalilin haka ba. Kowa ya sani dukkan waɗannan abubuwa suna da nasaba da yadda nake jajircewa akan matsayina na ɗan hamayya. To amma faruwar wannan al'amari ya ƙara min ƙwarin gwiwar ci gaba da aikin da al'umma ta tura ni in yi a majalisa a matsayina na ɗan adawa, wato zan ci gaba da yin tur da dukkan ayyukan asha da masu mulki ke tafkawa.
Dénoncer les travers de ce gouvernement, dénoncer les travers de ce régime.
To sai dai kalla mutare na cewa magana ce ta raunin hulɗar da ke tsakanin Umar Cana da wasu 'yan majalisar na ɓangaren rinjaye, a bisa la'akari da yadda wasu daga cikinsu suka baiwa ɗan hamayyar ƙuri'u a yayin wannan zaɓe.
Al'ada dai ta samu lai duk kowane lokaci an ka tashi buru ana samun jituwa duk wanda an ka ba da sunayensu don an kai zaɓe, yawancin jama'a suna zaɓen su. Ina ganin zamantakewacce da Cana da sauran da fitutuwa ita ce ina ganin ta yi kamari. Ba za a ce a farci kaza ba ne ko farci kaza ne sun kai wannan abu, cikin dubite 166 ɗaya sun ka zaɓe shi.
Wannan shi ne karan farko a tarihi da 'yan majalisa ke fatali da tsarin sulhun da ɓangarorin siyasa suka shimfiɗa a majalisar wajen gudanar da zaɓen jagororinta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa daji.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Makonni uku da suka gabata mun kawo muku hirarrakin da muka yi ne da Malam Hamisu Haruna, malamin koyar da Turanci a Jami'ar Alƙalam da ke jihar Katsina a lokacin wata ziyara da ya kai Amurka. A yau za mu kawo ƙarshen wannan hira da abokin aiki na Sarfilu Hashim ya yi da shi a lokacin lokacin wancan ziyara ta ƙasar Amurka. Ga dai yadda hirar ta ƙarasa tare da Malam Hamisu.
Saboda wani lokacin za ka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami, saboda ana cewa wannan malamin yanzu za ka faɗi ajinsa. To kafin ma ka shiga ana ce ma an ka shiga za ka faɗi ajinsa. To kaga an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan ɗaki na koyon karatunsa.
Wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions, ma'ana universities and colleges of education, wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu ɗalibai mu canja tsarin yanayin koyarwa mu. Kada ka nuna ɗalibi cewa ba zai iya ba, ko kada ka nuna ɗalibi cewa ai kos ina yana da wahala. Duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa kos yana da wahala, so daga nan ka riga ka gama killing moral ɗinsa. Ba wani abu da zai iya,
saboda kawai
ya riga ya gama sanin cewa faduwa zai yi. Akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex, from none to unknown.
Wato daga babu komai zuwa a samu wani
abu, sannan kuma daga abu mai sauki zuwa mai wahala. So duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa ai wannan course din course ne mai sauki, kuma ni din da kuka gani nazo ne don mu koya tare, ɗalibi zai ji cewa tabbas shi ma yana cikin abin. Akwai abin da muke kira da suna inclusiveness, ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin.
To yanzu kamar almisali da Amurka ta kawo kunan ta zakulo ku daga Afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko ƙara juna sani game da yadda za ku koyar, me za ka ɗauka yanzu idan ka koma gida? Ta wani hanya kake ganin zai yi tasiri idan ka kuma gida abinda ka koya anan ko ka gani anan za ka iya taimakawa duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a Najeriya?
To alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya, domin kusan shi ne makasudin duk koyo. Idan ka koya abu yana da buƙatar ka koyar da shi. So hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabata shine yanzu a project din da muke muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kiranta suna Massive Open Online Course. Kamar yadda aka koyar da mu wata manhaja ce wacce mutane duk yawan su za su iya shiganta, manhajar
ta waya ce kenan, manhajar
ta waya ce
da ake downloading.
Yawa da ake downloading. So saboda haka muna so mu amfani da wannan dama, kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration. It's open kamar yadda muka daba, it's massive because it accommodates mutane da yawa, sannan kuma abu ne wanda yake a buɗe. So wannan ɗaya daga cikin hanya ce da za mu amfani ta wajen wayar da kan su kansu malaman turancin akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da turanci yadda ya kamata. Na farko kenan. Abu na biyu, muna da kudirin ko ina da kudirin gabatar da abin da ya shafi workshop, wanda wancan kaga zai hada da ko ina a faɗin Najeriya. Amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren Najeriya kai. Yawa. So kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin internet. Idan yanzu idan na ce workshop kaɗai zan yi, iya mutanen watakila iya mutanen Kano kaɗai zan iya amfanarwa, ko iya mutanen Katsina kaɗai za su iya amfana,
ko mutanen da suka zo wannan yankin,
ko kuma iya su ma a jihar iya mutanen da suka zo su kaɗai za su iya amfana. Amma lokacin da ka buɗe abin ka mai da shi open, ka samar da wata manhaja waɗanda mutane za su shigo, to zai zamanto kowa zai amfana. Sannan a wannan project din ba wai iya Najeriya ne kaɗai za su yi ba, domin group ne akai grouping din mu, sannan a group din mu bakwai ne. A cikin mu bakwai din nan akwai wanda yake daga Tanzania, akwai wacce take daga Venezuela, daga ƙasashe daban-daban, daga Europe, daga Asia. So kaga wannan interaction, yawa. Sannan wannan interaction din da za a samu tunda a cikin group din akwai abin da ake nan suna discussion group. Wannan interaction din da za su samu malamai da za su samu, especially mu daga bangaren Africa, daga bangaren Nigeria, muna da lack of exposure. Malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda ya kamata. Su tattauna, su gabatar da abin da suke da shi a context din su, ma'ana a yanayin su, su ma kuma su gaya musu abin da yake da su a wancan context din nasu. Ta nan za a zamanto an haɗa kai, kuma an ƙara samun bunƙasa na experience, wanda insha Allah ta'ala dama shi al'amari ne da idan ka koyar da malami to kamar ka koyar da al'umma ne, domin shi wannan malamin shi zai koma ya koyar da ɗalibai, shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa. Sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa, ɗalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya. Sannan su kansu iyaye za a rage musu badin, ma'ana za a rage musu nauyi. Nauyi in the sense that idan da suna ta fama da ɗalibi sai sun matsa masa yayi karatu, yanzu da kansa ɗalibi idan ya koma gida yaron sai yayi karatu. Saboda me? Ya ga canji a yanayin malami, ya ga canji a yanayin koyarwarsa, to shi ma zai ji cewa yana son ya ga cewa tabbas shine yazo na daya gana ta ƙarshe da zan yi shine ina godiya ga jami'ata, wato Alƙalam University Katsina, dangane da gudunmuwar da suke bani, domin wannan al'amari ne wanda wasu ba su iya karɓarsa. amma duk lokacin na zo musu da irin waɗannan abubuwan suna bani gudunmuwa sosai wajen ƙarfafa min gwiwa, sannan da bani support ta bangarori daban-daban, yau goyen baya ta bangarori daban-daban, domin shine yake bani iko har nake gabatar da abubuwan da nake son gabatar. Sannan babba mafi muhimmanci shine ina gabatar da godiyata ga embassy na America wanda yake Abuja,
ofishin
jakadancin Amerika, da Fatima Umar wanda su ita ce ta kokari wajen shigar da ni waɗannan abubuwa da suka shafi tsarin canja koyarwa, sannan kuma da ita kanta kungiya America baki daya. Muna godiya, muna fatan Allah ya saka da alkhairi, kuma muna fatan za a ci gaba da ilmantar da al'umma kamar yadda aka saba, domin al'umma ta fita daga cikin duhu na jahilci zuwa haske na ilimi.
Masha Allah, mun gode.
Yine da godiya.
Mazararo anan ne kuma hirar da muka yi da Malam Hamisu Hamisu, malamin Turanci a Jami'ar Kalam da ke jihar Katsina, da kawo ƙarshe. Sai baku na gaba, inda za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin Sarfilu Hashim Gumal da kuma bakon namu Malam Hamisu Hamisu Haruna, da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lagos Gresham. Babu girji Frankie Cha Abuta lafiya. Sai wani makon.
To madalla, yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Gambo Barau Fataskum. Kace zan yi kira ga 'yan kasuwar mu da su ji tsoron Allah wajen tsawaltawa al'umma. Wallahi wasu kasashen abun burgewa da zaran watan azumi na Ramadan ya kama, rage kudin kayan su suke don sauwaƙawa al'umma. Amma abin takaici a kasashen mu na Afirka, wasu 'yan kasuwar lokaci ne da suke ƙarawa kayan su kuɗi saboda cin ƙazamar riba. Da fatan Allah Ubangiji ya gane musu irin wannan hali. Ra'ayi na ƙarshe, da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Baban Dimamman mai cewa, muna kira ga masu amfani da kafafen sadarwa musamman matasa, ya kamata mu dinga wallafa abin alheri. Mu san cewa idan muka wallafa alheri muna da sakamako na alheri, idan kuma muka wallafa sheri muna da sakamako na sheri. Allah ya sa mu gane, amin. To, ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu rika karantawa.
Madalla, yanzu kuma ga nasiha kan falalar azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Zubairu Abubakar, limamin masallacin Juma'a na kofar Dumi Gate, masallacin Zubairu ibn Awwam a Bauchi. To, falalan watan azumin Ramadan dai ba aba bace ba wayayya, wata ne mai albarka wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da Alkur'ani daga ciki, daga baitul izza zuwa sama ta daya, ya ajiye shi a gurin da kadan ana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru, har zuwa shekara 23 aka zo aka saukar mana Qur'ani ya shigo hannun mu a yanzu haka, wanda muke shine littafin mu na addinin musulunci gabaki daya. To, alhamdulillah, cikin watan Ramadan aka same shi. Bayan nan kuma a cikin watan azumin Allah ya ba mu wani dare, wanda dare ɗaya ne yafi shekara, yafi wata dubu, Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Bayan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata gabaki ɗayan ta an kasa shi kashi uku. Kashin farko daga ciki shine goma farko kenan, akwai yaddan Allah, goma na biyu gafaran Allah, goma na uku ƴantawa daga shiga wuta.
Sunana Muhammad Lamin Usman, wannan Bauchi ni limamin masallaci ne na Kafsu Salawat na Fadawan Mada. Azumi ya da falala da yawa, lallai a shi kine azumi, kamar yadda Allah subhanahu wataala, yadda annabi kullu yake bayani, za a kukkulle kofofin wuta gaba daya, za a bude kofofin aljanna gaba daya, saboda kofofin aljanna akwai kofar da za a bude tana kira cewa ina wanda suke so su shiga, ina wanda suke so su shiga. Saboda haka idan wata Ramadana ya shiga, za a ga wanda ba sa kula da sallah, amma za a ga sun an shiga masallaci, balle wanda kullum suke kula da sallah. Saboda haka ayi kokari a raya wannan daren, kuma da wannan da daddare a zamo kaman annabawa, da rana kuma a zamo kaman mala'iku, to wanda ba sa cin abinci ayi kokari kuma a rinka sadaka, saboda ana ninninka lada. Idan a wata Ramadana ne, idan kai in ba wata Ramadana ba, idan nafila ne kai, idan sadaka ne kai, an baka kamar lada 10, in wata Ramadana ninkawa za a yi, za a maka sau 10, saboda haka ninninka ayyukan alheri.
To ba sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin mu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu can, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, masu azumi kuma a sha ruwa lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.